بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 12 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 15 cikin jerin darussa daga littafin wato Zawaid as-Sunan al-Kubra lil Imam al-Baihaqi wanda malam al-Sheikh Salih bin Ahmad al-Shami ya tantance hadisai waɗanda al-Imam Abubakar al-Baihaqi ya kadaitu da riwayar su waɗanda ashabul kutub sita ba su fitar da su ba Allah ya saka mai da alkhairi muna bibiyar shi a inda yake mana darasi a babukan wato kitabut tafsir zamu tashi a lambar hadisi na 151 inda yake qauluhu ta'ala kunu qawwamina bil qist Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa'i aya ta 135 yana cewa kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum wato ku zama tsayayyu masu tsayawa qawwamina masu kafewa bil qist akan adalci qawwam na nufin wato bina'i ne na mubalaga wato kaman maimaitawa ne ko da yaushe in ta kama za ku ba da sheda to ku tsaya akan adalci adalci akan kanku adalci akan ƴan uwanku da masoyanku da abokan hamayya da kowa shine ma'anan qawwamina ba ce kunu qa'imina ba dan ya nuna shiga ta mubalaga Allah ya ce walau ala anfusikum ko da akan kanku ne awil walidaini ko kuma akan mahaifa malamai suka ce a ambaci mahaifa saboda wajabcin wato yi musu biyayya da kyautata musu wal aqrabina da kuma makusanta irin ƴan uwa da masoya da makwabta da sauran waɗanda kake tare da su suma saboda suma madinna ce ta kauna da kyautatawa da yi wa juna wato abin nan kariya da ba juna kariya Allah ya ce kunu qawamina bil qist shuhada لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين قال ابن عباس يجي او اباؤكم او ابناؤكم واتو كودا iyayenku ne ko iyayenku wala tuhabu ghaniyan liginahu kada wato me wadata yi muku kwarjini saboda wadatar sa ku kiba da sheda akan sa wala tarhamu miskinan limaskanatihi ko kuma dan mutun talaka ne ko matalauci ne a tausaya mai a kiba da sheda ta gaskiya akan shi ana ganin an fadi sheda akan sa ta gaskiya za a ƙara sa shi cikin wani halin haulai wazalika qauluhu saboda cewa Allah in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima in yakun ganiyan imma ya zama mawadaci aw faqiran ko ya zama matalauci fallahu awla bihima Allah shi yafi sanin shi yafi cancanta da ya san dacewar wane ya kamata ya zama talaka wane kuma ya kamata ya zama mai kuɗi karka ce san Allah ba wane kuɗi to shikenan bari kar a bada sheda akan sa wane kuma tunda talaka ne bari shi ma mai haka anan akwai kalma da aka yi idmari shine ismu kana in yakunil talib ko in yakunil mashhudu alaihi zai kaddara wannan mai neman haƙin ko wanda ake neman haƙi a gunsa ko mawadaci ne ko matalauci ne ba bambanci duka za a ba da sheda akan sa bisa adalci wa fi qaulihi da fadin Allah fala tattabi'ul hawa kar ku bi san zuciya an ta'dilu nan ma akwai idmari na Allah ta'dilu kar ku zo ku kiyin adalci Allah ya ci gaba da cewa wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira inda za ku karkace ko ku ainihin kauda kake ku bada shawara to ku sani da ku bada sheda ku sani da Allah yana sanar da duk abin da kuke aikatawa wannan aya Imam al-Qurtubi yana cewa wannan aya dalili ce akan cewa ana karban shedan iyaye da ƴaƴa akan junansu ko masoya da masoya yace da farko haka ake amma daga baya ne da mutane suka bara suka fara nuna wani san zuciya da san kai in za su ba da sheda akan makusantansu to daga nan ne malaman fiqhu sai suka ce to a daina an san shedan iyaye akan yaya da shedan yaya akan iyaye da shedan miji akan mata ko mata akan miji ko aboki akan aboki da duk wani wanda alkali yayi tsammanin rashin yin adalci in zai ba da sheda saboda kaidan yurasu lin nas min al ahkami bi kadari ma ahadasu min al fujuri dan haka aka samu malamai da yawa suka tafi akan mazhabin hana karban shedar makusanta ga makusanta daga cikin su akwai al hasan al basri mazhabin shi kenan haka ibrahim an nakhai haka sha'abi haka malik haka sufyan al thauri haka ahmad ibn hanbal da wasu malamai da yawa wanda qurtubi ya kawo su karkashin wannan tafsirin wannan gaba wallahu a'lam sai ya ce qawlu ta'ala wa in talu aw tu'ridu shi gaban aya kenan ko am mujahidin fi qawlihi wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira yace talu ma'anan shi tubaddilu shahada wa in talu abinda yake nufi da allayu shine ta'ammudul kadhib wa tahriful kalam mutun ya nufaci ƙarya da canza magana kamar da Allah yake cewa inna minkum la fariqan mene yace yaluna alsinatahum bil kitabi la tahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab shine da gangan mutun ya kirkire wata magana wanda ya san ba haka take ba yaje ya bada sheda akai ta ƙarya kirkirarriya abinda yake cewa white lie farar ƙarya aw tu'ridu ko kuma a ce ka zo ka bada sheda ka ce ni ba zan bayar ba saboda ka san cewa in ka bada sheda sheda ba za ta dace da san zuciyarka ba wani wanda yake da haƙi da kake so a ci haƙin sa ka san za a cuce shi ko wanda kake so ya kai labari ba zai kai labari ba to sai mutum ya ce ba zai bada sheda ba wanda haka Allah ya sani aw tu'ridu ay yaquluna yaqulu taktumu ku koye sheda kenan wannan wurin shi ma yana bayyana irin laifin da mutane suke ne kamar da Allah yake cewa wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimul qalb kar ku boye sheda wanda duk ya boye ta wannan zuciyarsa ta yi zinubi ta yi laifi Allah ka tsare mu ya gama da mas'aloli da ya kawo karkashin suratu an-nisa sai ya ce khamisan sura ta biyar suratul ma'ida wadda sura ce madaniya ko kace ma ɗaya daga cikin surori na ƙarshe-ƙarshen sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai ma suna ganin kacokan ita ce ƙarshen sauka amma magana mafi inganci ita ce ƙarshen sauka a cikin dogayen surori ko ƙarshen sauka a cikin surorin da suka zo da hukunce-hukunce da haka ake cewa babu aya mansukhiya a cikinta malamai suna mata wannan kirarin cewa duk abin da ka ji na hukunce-hukunce a cikin suratul ma'ida to muhkami ne saboda ta sauka ne a ƙarshe don haka a cikinta ne akwai magana alula wanda ake tabbatar da cewa lallai haka yake za mu zo mu ji batu game da haka al-imamu ahmad ya ruwaito riwaya haka nan tirmizi ma ya ruwaito wannan riwaya daga sahabiya asma'u bintu yazid ibn sakan wacce take bada labarin saukar wannan sura cewa an saukawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sura lokaci guda kacokan aka saukar da ita ba piecemeal ba duka yawan ayoyin rana guda aka kawo su lokaci guda sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kan dabbarsa yana tafiya aka saukar da wannan sura saboda nauyin sura sai da dabbar ta kasa tafiya ta tsuguna ta yi gwiwa saboda inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai da aka canza abun hawa saboda nauyin sura saboda nauyin hukunce-hukunce da ke cikinta Allah ya tsare mu malam yace an ibn abbas radiyallahu anhuma fi hadhihi al-ayati qala wa ma uhilla li ghairi llahi bihi ya'ni ma uhilla lit-tawaghiti kulliha da Allah yake cewa kada a ci daga abin da aka kirayi sunan wani Allah wajen yanka shi ibn abbas yake cewa wato duk abin da aka kira sunan wani tagutu aka yanka shi wal munkhaniqatu da kuma aka ce al munkhanika allati tanhaniqu fatamutu ita ce wadda take shakewa ta samu shakewa sai ta mutu kamar watin abin daure ta da wuyanta ya zarge ta ko ta na daidaye da shi har ta mutu to ba a cin wannan dabba shine al-khanaq ko ta shake da wani waje kamar igiyar wuyanta ko kofar fita ko wani abu dai haka ko wani lungu ko wani karfe ya shake mata wuya har ta mutu ko da jini ya zuba a wajen shakar ba za a ci ba wal mawquda da kuma al mawquda ita ce wadda aka yi mata duka aka fade ta kenan allati tudrabu bil khashabi abuge ta da sanda hatta yaqidaha har sandan nan ta kada ta fatamutu sai ta mutu mutum yanzu horon dabba sai mata mugun duka ko ya mata dukan kisa ko ya dake ta a makasa kaman wuya ko kirji kawai sai ta sheme to ba za a ci ba da wannan suka ce hatta a farauta aka buge dabba da sanda ta mutu ba a ci wannan shine magana mafi inganci saboda umumin wannan aya sai dai in a buge ta da abin da yake mai kaifi ne ya zubar da jini kaman harbi da kibiya ko sara da wuka ko makamancin haka yace fata mutu ita ma ta mutu wal mutaraddiya da kuma wanda take ta fado daga sama wanda ta fado daga kan bene ko kan dutse ko ta fado daga kan wani wuri mai tudu sai ta mutu fata mutu sai ta mutu ita ma ba a ci wan natiha da kuma wato al mamtuha an natih kamar da za a ce katil al mamtuha wadda wata ƴan uwata dabba ta soke ta da kaho ashatu tantahu shata shine akuya ta soki wata ƴan uwata akuya ko da jini ya zuba ba za a ci ba kuma akala sab'u da abinda kerkeci yaci kura da kare da zaki da damusa da ire-irensu ya buge dabba dan abincinsa don ya ci rage ba za a ci sauran ba a jahiliya sun kasance suna yin haka sai aka hana fama adrakta min hadha kullihi amma duk abin da aka riska na waɗannan nau'in dabbobin dukkaninsu aw fataharraka lahu zanabun sai aka ga bindin shi na motsawa aw tatrifu lahu aynun ko idan shi na kadawa alama akwai rai a jikinsa kenan ko fadbah to sai a yanka shine ma'anar illa ma zakaitu sai in kun yanka wa zikrismallahi alaihi kuma ka bace sunan Allah fa huwa halalun wannan halas wannan shine ra'ayin jumhuru a immatiddin amma Imam Malik a gefe guda wanda yake cikin mudawwara da sultafa malikiya Imam Malik yace a'a wannan istisna'in munqati ne ma'ana banda waɗannan kar a ci komai sai abinda aka yanka alhalin yana lafiya lau yace amma duk wanda ya faru da wannan matsala an mai tambaya aka ce akuya ce ta soki ƴan uwarta shin a yanka yace wani yanka kuma bayan ta riga ta kashe ta in dai an san cewa an ambata ba za ta rayu ba to kar a yanka ta zama mushi da aka motsa ta buge ko wata ta buge ta ko wata babbar dabba ta taka karama ko ka buge ta da sanda ko ka doke ta da mashin ta yi wurin haka ta fadi ba wani magana abinda ba kawai ke ce ma mazauka kar a yi mazauka a batta kawai in har an yadda cewa za ta iya rayuwa idan an batta to sai a yanka a ci amma ko aka tabbatar gargara take ko a yanka ko ba a yanka ba ta nufaci mutuwa ne ko to a malikiya suka ce ba za a ci al-imamu ibnu kathirin da ya kawo duka waɗannan maganganun sai wa maliku addu'a ya ce Allah ya ji kai imamu malik wannan magana wannan istisna'i yana buƙatan dalili da za a togace nassi da za a togace a ce wannan magana ta shafi kawai dabbobi ne wanda suke lafiyayyu waɗanda suke da rayuwarsu lafiyayya su kare za a yankawa yace kuma babu wanda yake da wannan dalilin wala maliku wala ghairu shi da haka ba za a dauki maganar maliku ba ke abin da ya faɗa ke Allah ya gafarta musu ga baki daya don haka ana iya yankawa idan ana idan an ga da sauran rai a jikinta za a yanka khilafan lil malikiyyati sune suka ce ba za a yanka ba akwai wasu kabila a jahiliya banu bahil sun kasance su mutanen Abu Umama al-Bahil sun kasance su daga cikin al'adar su akwai cin waɗannan abubuwa kai hatta ma daman masfuhan suna ci kamar yadda yake cikin littafin Mujamut Tabarani da littafin Musaddar na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi cewa a cikin al'adar su idan mutun ya tafi kiyo in ya ji yunwa idan babu nono a jikin hantsan wata dabba sai ya dubi jikin wani raƙumi kawai sai soke shi da wuka sai ya tara jinin tsir injini tare kawai sai ka baki ya sha sai ka ce dan cult sai ka ce wani abun nan wannan barbarism haka suke yi in kuma suka samu hali ma ana sarrafa nonon iri daban-daban a shanya shi a sorry jinin a shanya shi ya bushe ya zama kamar abun nan kamar ballo kabo haka ana ko kamar kanzo ana balla ana ci to wannan abinci ne ma mai muhimmanci ana mai hadi iri daban-daban suna da sarrafa jini sarrafawa iri daban-daban audaman masfuhan da Allah ya ce fa innahu rijsun ana yanka dabba za su tara ƙwarya ko su tara bukiti ko su tara jinin yanda ka san dai ana yi wa nono ko ana yi wa kunu ko makamantan ababen sha haka suke sarrafa jini kala-kala lokacin da qaumu bahila suka zo suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abun umma ka je ka musu wa'azi yana zuwa koyatar ana wata walima an riga an gama hada jinin nan yayi kyau aka ce to shi ma aka kawo mai plate daya yace a ina zo ne daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sanar sheku cewa daga cikin ababen da aka haramta muku akwai wannan abun da kuke ci ya ja musu aya suka ce wallahi baka isa ba ba za mu tuba mu bar wannan ba sai mun ci gaba da ci yace to ni a kawo mun ruwa ina jin kin suka ce ba za a baka ruwa ba in ba za ka sha jini ba ka bar shi za ka bar mana da wani feleke kawai dan ka je Madina ka dawo ka san kafare malam wala sha ni ne da su shikenan fa haka ya kwanta yana ta birgima yana jin kishirwa har ya kusa suma har ya bacci shine mafarkin wani mala'ika ya kawo mashi ruwa daga aljanna ya sha to da ya sha wannan ruwan fa sai ya waye gari shi ma baya jin kishi baya jin kishi haka yabo a cikin tarihinsa duk da yake isnadin magana ya da wani dan maqal haka dan kankani amma dai ana fadan shi a cikin karamar Abu Umamata al-Bahili sudayyu kenan Allah ya gafarta masa to kabilar sa sune suke yin wannan abun sune aka saukar da wannan magana akan su cewa kar a ci daga kaza kar a ci daga kaza kar a ci daga kaza cewa kar a ci waɗannan abubuwa wallahu a'lam wa qala fi mawdhi'in akhar min hadha at-tafsiri qala sanna ibn abbas kuma ya fada wannan yake cewa hiyal asnam wa fi qawlihi wato can da aka ce wa ma uhilla li ghayrillahi bihi shine abinda aka yanka wa gumaka irin yanka da za a yi dan neman kusanci zuwa ga gunki yace wa fi qawlihi wa an tastaqsimu bil azlami kuma kar ku dinga yin karakara ya'ni al-qidaha yana nufin amfani da kirare sun kasance a jahiliya kanu yastaqsimuna biha fil umuri idan mutun zai yi wani abu abinda musulunci yace misali ayi istikhara wato zaka yi wani muhimmin al'amari to a gumba maguje na zamanin jahiliya sai ya tafi gaban gunki sai ya samu ainihin wato wani koko ko irin zunguru da mata suke yin kunshi da sai ya zuba wasu kirare a ciki kamar irin kiraren da ake yin itacen kibiya sai ya karkada su ya karkada su ya karkada su sai ya zubar idan ya zubar dama a gaban gunkin zai zubar kuma ga kahinu wato kamar ka ce wakilin gunki kenan wani shi ke fassara mutane abinda gunki yake nufi idan ya zubar wannan kahinu din sai ya ce to gunki ya ce akwai sa'a ko babu za su duba iya iliminsa na maguzawa sun sa abinda za su fassara ce wannan abinda kake so ka yi aure ko yaƙi ko ɗaukan fansa ko wani kasuwanci to akwai sa'a ka je ka yi ko kuma babu sa'a kan ka yi shi ne za ka ga ana ba da labarin Mulkaisi da ya je ya gwada yau bata ci ba ai sake gwada gobe bata ci ba ranar uku da je sai ce hugunki yace dan kaza kaza inda ubanka ne a kashe zaka ce ka dau fansa ce wallahi ko da sa'a ko ba sa'a sai na dauki fansa tunda shi a magudancin ma ba maguje ne shi irin na can ciki ne ma a magudancin kaga ya zagi Allah su ya zaga yace in babanka ne aka kashe zaka ce ka dau fansa tunda ko baban fa ba wani mutumin kwarai bane saboda ai baban ma an kashe shi ne saboda tsabar zalunci shi
ya daurawa banu banu kal ya daura musu haraji ne abin yafi karfin su kare sai da zasu sai aka samu wasu ƴan daba a cikin su kai suka ce mu je kawai mu ce mishi wa mai daba suna zuwa ku suka tarar da shi yana zaune suka ce mun zo ne ko a rage harajin nan ko kuma duk da za a yi ai daga ta tabbaki rigima ta kaure ko wani ya taka mai mashi a gadan baya daidai lakarsa kawai shikenan shine yayi bleeding to death shi kuma lokacin sai lokacin ma an riga an kore shi daga gidan ya tsaya tambelen shi aka je aka hawo doki aka yi tafiya ce mai tsayi daga inda baban nashi aka kashe baban shi zuwa inda yake a bakin wani korama yana can yana tambele cikin ɗan iska ɗan uwan shi kuma a ce irin suna jungle nan suna shan wuyi aka je aka ga mai tuhu babanka kabilar da yake sarauta a ciki sun kashe shi shine faɗi wannan magana mashahuriya da ya'ani abi saghiran wa hammalani damahu kabira ce ta baba kaga ya wulakanta ni ya kore ni ya ce ni ba dan kirki bane yanzu kuma gashi ya banni da daukar fansan shi saboda a jahiliya an mutum bai dauki fansa ba to bai sada ba ka kashe maka uba ko dan uwa ko wani makamaci haka al-yawmu khamrun wa gadan amr to bayan gadan din nan shine yazo fa ya fara gayyatan ƴan tauri da abokansa har ya hada runduna sai da ya ta yawo kauye kauye yana gayyato mutanen da suke da irin ra'ayin shi wanda shi ma ya taba taya su irin wannan yakin sannan ya hada runduna tunda mutanen garin su zai yaka mutanen garin su zai yaka gaba da su zama sunan rundunar shi dole sai dai ya gayyato wasu daga can ne to da ya gayyato su ne zai tsaya a gaban gunkin yayin wannan ya nemi wannan sa'a masu gunki suka ce mai ba sa'a kuma da gaskiya shi ba sa'a daga ƙarshe ba samu sa'a saboda haka aka tarwatsa shi aka mai raunuka da shi da mutanen nashi ƙarshe dai bai fado fansan nan yadda yake tsammani ba Allah ya kyauta mun rike shi kenan to shine suke yin wannan alqasmu bil azlam Allah ya ce wa antastaqsimu bil azlami an hana ƙarƙashin haka an hana kara kara da neman sa'a a gumboka ko dan tsafi ko mai duba idan kana da wani abu da zaka yi wani muhimmin al'amari sai musulunci ya kawo badil wato shine istikhara kamar yadda muka sani kai sallah kai addu'a ka nemi sa'a a gurin Allah sai kuma kai abin da kake ganin ka gamsu a bisa tunaninka da shawararka da bin asbabu to Allah zai kawo maka mafita akai in ba alkhairi bane sai Allah ya canza maka da alkhairi ko kuma Allah ya kawo maka alkhairin a cikin gurin da Allah ya ga dacewa yayi maka ina fata mun gane wannan ya'ani man akala min zalika kullihi fa huwa fiskun da Allah yace zalikum fiskun wannan rashin bin Allah ne kangarewa doka Allah ne wato wanda duk ya ci wani abu daga cikin waɗannan abubuwa fa innahu fiskun ba ya ci mummunan abu ya ci abu mara kyau yayi barna wa qawluhu da kuma fadin Allah yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambayarka menene abinda aka halasta musu an abi rafi'in qala amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qatlil kilab faqala an-nasu ya rasulullah ma uhilla lana min hadhihi al-ummati allati amarta bi qatliha fa anzalallahu azza wa jalla yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibina yadda abin ya faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya bada umarni yace lokacin da malaika jibril kamar yake cikin riwayan al-imam al-bayhaqi a cikin sunan da sai ita ce ta go da cikakken okay wannan ne bayhaqin ko da wannan da Abu Dauda ya ruwaito shi ma da Ibn Hibbana malamai da su ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawari da malaika jibrilu zai zo wajen shi ya jira sai abun ba irin yadda ya saba ba bai san malaika jibril da saba alƙawari ba cikin sai bai ganshi ba har sai da ya fita daga gidan sai tare da ashe malaikan yana jiran shi a wani waje ne yaki zuwa gidan ne da ya tambaye shi me ya hana ka shigo gidana yace ai na zo gidan na tare da akwai wani gunki da kuma akwai watin kare ba hoto kamar yadda mutane suke bara ba sura anan gunki ne haka yabo a ciki wato gunki ne na wata halitta kamar yanzu irin abin da yake ce mateji wanda yake sakawa da kulu ko zare ko kyalle a yi gunki a ciccika shi da filin haka da filin to irin shi ne ba wai hoto ne kamar na misali na jikin kati ko wani abu ba sai yace ba zai shiga ba saboda fa innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi sura aw kal sai aka je aka bincika aka samu dan kuiku aka fitar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Rafi'in bararran bawansa a zagaya garin Madina duk inda aka kare a kashe shi saboda kenan Madina za ta zama yanzu tana da matsala mala'iku za su daina shigowa na rahama gata kuma innaha tayyiba annabi ya ce aje a kashe suka je suka yi ta kashe karnuka har aka zo gidan wata mata ita kuma ita daga ita sai karar shike mata gadi shike kula mata da kofa gidanta ya rufe mata tsohuwa ce za a kashe karna ya tafashe musu da kuka cewa a kashe karna yake so ta yi sai suka bar shi basu kashe shi ba sai suka dawo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah to akwai fa wata mata kaji tsakaninta da karanta a gan yanzu ne sai su rashawa su ce to ba komai ki mana wani abu mana ko ba ga ki budan ce aje a yanke wuta in ka ba da kudi a kyale ka an ce a kama wanda ba su da takardun mota in ka ba da kudi a kyale ka in an ce a zo gidajen da ba su da takardu in ka ba da kudi ko kisan kai kai ka ba da kudi sai a kyale ka Najeriya ke rashawa kenan ko to sai su ba su yi haka ba ba su an shi ko kwandala abunta ba ko ba su ce bari su kyale ta kawai ta gaban kansu ba sai suka koma gummaki sallallahu alaihi wasallama suka ce ga yadda aka yi sai manzo Allah ya ce a koma a kashe karan shine anan sai yake cewa ba dan fakarnuka suna matsayin al'umma ce mai zaman kanta wanda Allah yake cewa wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum kowace halitta da ka gani da tsutsa da kenkeso da kunama da kura da zaki da damusa da kaji kowace al'umma ce mai zaman kanta kuma samuwarsu a wannan duniyar yana daga cikin hanyar da Allah bai balancing din wato ecology duniya wannan ta turawa a iya binciken sun gano haka da za a ware wata dabba ko wata halitta a ce to a karar da su a duniyar nan to da wannan balancing din na rayuwar duniya sai ya girgiza so da yadda kaga wannan dabbar to tana da wani amfanin da Allah ya kawo ta yi a duniyar nan ba ga nan banza Allah ya yi ta ba afa hasibtum annama khalaqnakum abathan abadan wa kalla sali hata dubu da suke cutar da mu sali ya ce kudin cizo da kwarkwata da fici-fici da kunama ba kai kana ganin suna cutarwa ba bisa aka ce in sun cutar da kai kashe su amma in ba haka ba ka barsu suna da wani amfani da suke yi ibnu qayyim yayi wannan karatun dalla dalla a wurare mabambanta kamar ta fa miftaru hudaris sa'ada da makamantansu kuma a nasarance ma a abu kuma an gano haka cewa wannan rayuwar da Allah ya tsara ta balancing dinta shine kowace al'umma ta cikin halittun Allah ta wanzu yadda Allah yake su na taba kanta wani research na wani bajamuse da shi ma ya irin wannan conclusion din ina ga kamar shekara 100 baya kenan kamar 1920 ko wani abu aka yi wannan karatun cewa shi fa yana ganin kare abin da ya kamata kawai duk abu aka shekarnukan da ke jamus gaba daya za a fi zaman lafiya saboda kare in kaga irin ta'annati da bala'in da yake haifarwa dan adam kafin a kai ga maganan wancan mala'ikun ba kadan bane za ka ce in ya ci abu an ci a kwano a wanke a wanke a wanke har kafa bakwai saboda bakin shi akwai guba kashin shi akwai guba komai nashi bala'i kiza ba daidai bane mutane su dinga aje karnuka a gida suna kwashe kansu lada suna jawo kansu bala'i hakanan kawai babu sidi babu sadada to wannan magana ce ta annabi ya ce da ba dan laula annal kilaba ummatan min al umami la amartu bi qatliha yace da na ce a kashe su gaba dayan su amma sai ce faqtulul aswad al bahin a dinga kashe baki baki sidik fa innahu shaytanun domin hatsabibi ne to anan ne sai al-imam Ahmad ibn Hanbal sai shi ma sai wani istisnai yace to dan haka ba a yin farauta da bakin kare kuma ko yayi farauta ba a ci baya cikin mukallibi na dinnan akwai Imam Ahmad ibn Hanbal ce saboda shedani Allah shine mafi sanin gaskiyar wannan magana amma dai haka Ahmad dan Hanbal ya fada ina fatan mun gane wannan to Allah yace yasalunaka ma za uhilla lahu to da aka ce a kashe karnuka sai suka ce to ya manzo Allah wannan karnukan da muka kashe ba wani moriyarsa da zamu ci ba wani abu da zamu dauka mu siyar ko a halasta mana mu ci kuma kaman ta haka sai aka ce qul uhilla lakum at-tayyibat abinda aka halasta muku shine ababe masu dadi kamar da Allah yake fara wa waje yuhilla lakum at-tayyibat wa yuharrimu lakum al-khaba'ith baida ankum israkum wal aglal lati kan alaykum, daga cikin sifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yana halasta muku ababe masu dadi. To anan dadi sai ya zama wato wata ma'ana ce mai kauri, abu mai dadi a baka, abu mai dadi a jika, abu mai dadi a tunani, shi aka halasta. Akwai abin da yana da dadi a baki amma ta yana da cutarwa a jika, kamar giya. Masu shan giya suna cewa tana da dadi a baka, ko amma ba dairi bane. Akwai abin da yake da dadi watakila a jiki amma kuma a baki bai da dadi, to ba dai bane shi ma, ba dole ka ci ba. In bai maka dadi a baka amma kuma koda yana da amfani a jikinka, to sai ka bar shi koda halasa. Da akwai kowane mutum yana da wani abinci da yake so, tayi kuma akwai wani abincin da baya so koda halasa, bai ma san ya ganshi, bai da dadi ma gani a wurin. In ka ji ma labarin irin abincin da wasu mutane suke ci, zaka tabbi jam, kai ba za ka iya ba. Yanzu koda abinci mai zafi, wani bai san abinci mai zafi, zaka a tsayyib yana nufin abu mai wanda bai da cutarwa, sawa'un a bakinka ko a jikinka, sannan kuma a shar'ance ba a haramta shi ba. Koda yana da dadi a cikin baki ko yana da wani amfani a jikinka amma shari'a ta haramta, to sai a bari. Kamar yadda ai giya da muka ambata, ai Qur'ani ma ya tabbatar da tana da fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi, ta da wani amfani. To tayi akwai wasu abubuwan ma da su ma sa da nasu amfanin amma kuma shari'a ta haramta, saboda rashin amfanin su ya galabaici amfanin su, sai a dauki wanda yake shine abinda shari'a ta kawo. Allah ya ce abinda aka haramta muku kenan, wama allamtum minal jawarihi, kuma an halasta muku abinda wato kuka horas da shi na cikin ababen farautarku, mukallibina, waɗanda ainihin suka zama masu farauta ne, suka zama kaman makami, shine alkalab, suka zama wato kaman makami gare ku. Allamtum wato horarre, minal jawarih, daga cikin dabbobi, aljariha shine wato abinda ake samu wani abu da shi, kamar da Allah yake cewa huwal ladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, wato ya'lamu ma kasabtum bin nahari. To haka aljariha shine hanyar samu. To karen da ya zama ko kare gashi kine yake cewa ai almuallama, wanda aka musu training, daga cikinsu akwai walbazi, akwai eagle, ana farauta da shi, wannan tsuntsu da ake ce ma mikiya, ana horar da shi ai farauta da shi, wa kullu tsairin, da kuma duk wani tsuntsu, yu'allamu, wanda aka yi masa horo, aka masa training, lissaidi, don farauta. To idan ya buge za a ci, idan ya kama da haƙorinsa za a ci, idan an tarar da ainihin wato rai za a yanka. Wannan ya daga cikin kurakuran da farauta suke, babu ruwansu ko sun tarar da rai ba sa yankawa, amma an tarar ya kashe, ya kawo ma mai gidansa ko yana jiran shi ya kawo, to kaman yanka ne. In ku aka tarar yana ci, yana ba yanka, ba kama maka yi ba, ya kama wa kanshi. Akwai hukunce-hukunce da dama da suka shafi dabbobin farauta, za a gansu koda a cikin bulugul maram, game da karanka wanda yake mai ilimi, in ka ga sun yi farautar tare da wani kare wanda baka san shi ba, majhuli, ko wani kare wanda yake jahili, to ba za a ci, in ba san wanda ya kama ba. Da kuma bayani akan cewa in zaka sake shi, zaka sake shi da bismillah, wannan shine kamar an yanka din. Dai maganganu da yawa wanda malamai suka yi akai. So dan haka anan ne kamar da muka faɗa, al-Imam Ahmad sai istisna'in wato kare wanda yake baki, cewa kada a yi farauta da kare baki, saboda ai malamai kuma sun yi sabani akan me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa fa innahu shaytanun, shi bakin kare shaytan ne. Wasu suka ce tashbihu ne na mubalaga, an cire alatu shabahi da wajin shabahi, asali fa innahu kashaytanin, shi bakin kare hatsabibi ne kamar iblis. Wasu suka ce haka, wasu suka ce fa innahu shaytanun, ma'anar shi wato abinda ake ce ma mujanasa, ai shaidan yakan rikida ya zama kare, kuma galibin shaidanin aljanun sashi rikida suna zama bakin kare ne. wannan kuma ya tabbata da waqi'i ya tabbatar da haka akwai aljanu wanda suke mamugunta wanda sun tashi cutar da dan adam sukan iya komawa kare baki su mishi cutarwa tun daga kansu bashi tsoro ko su cije shi ko su fafare shi da gudu ko su sa shi cikin wata damuwa wasu kuma suka ce a fa innahu shaytanu ay jinsi ne na hatsabibi kamar yadda a cikin mutane akwai hatsabibi ko ka kanta kul a'udhu birabbin nas me Allah yace minal jinnati wan nas akwai hatsabibai a cikin mutane wanda suke takadare kaman takadarin aljanu a kuma akwai hatsabibai a cikin dabbobi to a cikin dabbobi hatsabibi cikin jinsin kare shine baki hatsabibi wanda kamar yadda ka san a cikin mutane akwai hatsabibai marasa mutunci marasa kirki ga sanan irin daban ko to a cikin dabbobi jinsin kare to hatsabibi shine wanne shine baki kamar da watakila a cikin kaji a cikin tumaki a cikin shanu wanda suke mu'amala da suna iya gane wanne ne kalar hatsabibin watakila ta kalar jikinsa ko irin dabi'arsa ko irin kamanninsa wallahu alam to dai malamai da su yi wannan fasarori a wajen magana mai ake nufi inda hu shaytanu wa fi qawlihi mukallibina qala yakunu dawari wadanda suke da haƙora wanda suka iya cizo suka iya farauta wannan kenan wa qawluhu ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum abincin wadanda suke ahlul kitabi halas ne gare ku ahlul kitabi sune krista da yahudu wadanda suke bin abin da ya saura na addinin annabi isa ko annabi musa alaihi wassalam to idan suka baka abinci asali ya halasta kace kuma wannan aya ta zo magana ne a kamar da zamu zo mu ji akan yanka domin sauran abinci wanda ba yanka ba daman babu wata matsala akan sa yace qala ibn abbas an ibn abbas radiyallahu anhuma wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum qala ta'amuhum dhaba'ihuhum abincin su ana nufin yankan su me yasa aka ce a ci yankan su saboda su ba sa yankawa da gunki suna yankawa ne su ma da sunan Allah sunan Allah su ma suke yankawa malaman fiqh suka ce in dai duk abin da suka yanka wanda in malaman su sun halasta wato ruhban din su da ahbar din su sun halasta to za a ci wannan kuma ya shafi dukkanin yankan da suka yi na abincin su sai dai an samu sabani game da kabiyar yankan da suka yi dan wani biki na kafirci to yanzu wannan ya shiga cikin umumi koko ya shiga cikin istisna'in cewa wama uhilla li ghairi llahi bi dan malami shi suka rubi gidabi wasu suka tafi akan cewa yana nan a cikin umumin fadin Allah cewa wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wasu kuma suka ce a wannan za a togace dan ya zama cikin abinda wama uhilla li ghairi llahi bi wanda aka yanka dan wata kadiya kuma bayan dan Allah kawai aka yanka da kamalli na sabani wanda shi jawo sabani akan cin abincin ahlul kitabi a lokacin kirsimeti wanda za ga kullun kadiya ce da ba a fasa magana a cikin ta saboda tsaba zakin kwadayi da ya cika zakatun mutanen dan misali irin wannan abin da ya fiye maka sai ka ce to shikenan ba ma zan ci ba ka fita daga sabanin ko kuma ka ci abin da ba yanka ba ka fita daga sabanin amma sai ka ji mutumin da bai taba ganin Kirista ba sai ka ji na wannan tambaya na ruwanka bai damuwar ka garin ku ba Kirista ko ba ka da aboki Kirista ko ba kama sa ranar Kirismeti ba ma wace rana ce ko ya akai arabin alciwa 25 December ne amma ka damu kanka da tambayar da ba ta amfane ka ba rashin saninta ba su cutar da kai ba to amma wanda ke rayuwa inda Kiristoci suke wanda ke rayuwa kudancin Najeriya ko wasu kasashe kuma kamancin haka galibi a irin wannan ranakun zai zama babu inda ake samun abinci da sayarwa galibi gidajen abinci nasu ne kuma da sun rufe wannan in shiga cikin ikrar sai ya ci abin shi ba yi da matsala sai ya ci dama yunwa ce ta sabe ci to yunwa kuma tana sa har a ci mushi kamar yadda zamu zo mu ji za a yi magana akan wannan insha Allah amma wanda yake cikin halin wadata da rashin shiga kunci to barin shi ya fiye masa saboda ka'ida cewa idan mutum ya bar abin da yake kokonto zuwa ga abin da baya kokonto to ya tsira da addinin sa ya tsira da mutuncinsa musamman idan mutum kuduwa ne wanda cin da zai yi zai nuna kamar yana taya su bikin ne ko mun gane kamar akwai wanda yanzu da zaran an ga ya ci abincin Kirsimeti ko an ji labarin ya ci musamman wannan zamani na media a dauki hoto a ce ga ware yana ci abincin Kirsimeti to mutane da dama sai su dauka ai halasta sai su kama su ci irin wannan ya kiyaye wannan abincin shi ya fiye mishi duk dai al-aslu game da dukkanin abincin su shine halasta wallahu a'lam wa ibn abbas radiyallahu anhuma kala انما وهلت ذبائح اليهود والنصارى لانهم امنوا بالتوراة والانجيل ان هلسا ابنچن ابن ينكن يهوداوا ني da su da nasara saboda su sun yi imani da at-taura su yahudawa kenan su kuma kristoci sun yi imani da injila su ko majusawa to ba a cin abincin su yankan su ba kuma a auren matan su anan zamu ji Allah ya ce wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin su halas ne abincin ku halas ne gare su aka ce musulmai to wannan tababin mukafa'a ne dama ai su ba su ce ba su abincin musulmai ba ko to tababin mukafa'a ne irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma dan salulu ya taba taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mai mutuwa ya kawo likafani dan shi kuma musulmi ne mutumin kirki da haka da ya mutu sai suka roka cewa a taimaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mishi a cikin likafanin shi wani sutura wanda ta taba zama a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja da albarka sai Annabi sai ya dauka sai ya bashi aka sa mai to mukafa'a ne dan kuma shi musulmi an san shi da tukuici da ramuwa alheri to irin shine wannan wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum kenan karkashin haka idan kana rayuwa tsakankanin kristoci ko makamantansu idan kai yanka na dabbarka ta suna ko layya ko makamancin haka kai ko so kan qur'ani ne ma kai a gidanka dan ka ba su babu komai a ruwanta cewa sahabbai suna ba su tadi ai suna ba su wanda suke zama kusa da su saboda haƙin makwabtaka da kyakkyawan mu'amala babu laifi ana iya a ba su koda naman layya ne كنا من ونا أبناء إبادة والله تعالى أعلم وقوله تعالى وامسهوا برؤوسكم وأرجلكم وانا آية أكوين مسألة لي ديا وأكنت زامو زوء درسينا قبل إن شاء الله زن تولى مصبياني يمكو برنتين وانا كميكي دشيشي كنا وما غنغنن دا الإمام القرطبي يكاو قما دا فسرا da mas'alar ta shafi mas'ala ina jin ba na manta ba ta 13 karkashin wannan aya ta idza qumta ila salati faghsulu wujuhakum aydiyakum zuwa kaza 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 azwa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum da kuma wa arjulikum saboda duka wannan kira'a akwai ta wa arjula nasba wa arjuli jarra da kuma me ma'anan bi ru'usikum din al-imam al-qurtubi abu abdullah mai tafsiri ya kawo maganganu da yawa na sahabbai da tabi'ai da kuma me ya jawo wannan sabanin da kuma mafita game da sabanin da kuma ina ne ake shafan ina ne ba a shafa sai dai wankewa da kuma magana akan mai da zance ga ƴan shi'a rafida wanda su har kullun shafa suke yi ga kuma sayyidina Ali da suke tutiye shi suke bi kuma shi ma ya ruwaito hadisin wanke kafa da yana cikin sahih muslim Allah ya so za mu karanta wannan wanda kuma yake da Qurtubi yana iya dauko kayan shi ko kuma yayi ya amfani da na lantarki da yanzu mun kuma littafin lantarki muke amfani da su e-copy da ake cewa zaka iya download ne dai wajen ko kai screenshot za a bada photocopy kuma ba wanda zai biya insha Allah muna da rago kudin da zamu biya photocopy ga duk wanda ainihin wato ya samu ranar da za a dawo wannan dai wannan karatu ina ganin bari mu tsaya a daidai nan kan mu shiga gabar saboda tana bukatar wannan tattaunawa mai tsayi insha Allah abin mu rufe zan yi amfani da wannan dama mu isar da ta'ziyar makarantar mu ta Darul Hadis Salafiya zuwa ga al'ummar kasar wato Dutse sarkin Dutse ya rasu Dr. Nuhu Allah ya gafarta mai ina jin shekaran jiya ko shekaran jiya Laraba ya rasu jiya Alhamis akai mishi jana'iza a garin Dutse Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama dole ne Ahlus Sunna wato su majunin ta'ziya akan mutuwar wannan sarki sarki ne daga cikin sarakun da suka taimaki sunna kwarai da gaske a arewacin Najeriya Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya haskaka mishi kabarinsa Allah ya mai masa bayansa kuma za mu yi ta'ziya ta musamman zuwa ga malaminmu Dr. Abubakar Muhammad Sani Burnukun, wanda makusanci ne sosai ga wannan sarki. Asali ma shine limamin sarkin, kamar kace limamin gari. Kuma ni a arewacin Najeriya ban san wani gari da suke da limami da za a ce na masallacin sarki, kamar anan mu ce masallacin gargajiya kenan ko, wanda ya kai a kira shi Ahlus Sunna irin Malam Abubakar Burnun Kudu ba. Ni dai ban sani ba, ban ce babu ba. Ai kaga din kallon din masallatan sarakuna, to galibi Ahlus Sunna ba su cika samun tagomashin a yi da su a wajen ba, ko a ce har su ne limamai. Da haka amma su anan dutse sun samu haka, shine limami. Kuma za a gan shi din san da Malam Abubakar Burnun Kudu yake kato, yana nan a zaune a gefe, yana zaune a ƙasa yadda kowa ke zaune, kamar kowane ɗalibi. Duk wata harka addini da shi ake, ya kawo ƙasar dutse da ƙasar jigawa ci gaba sosai na addinin musulunci. A sanadiyar kasancewa shi Ahlus Sunna da alaƙa shi da malaman sunna, su Malam Burnun Kudu, su Malam Abdul Wahab na Kano, su Dr. Sani da Malam Ja'far da Malam Albani na Mukafar Rasuwarsu, duka mutanen shi. Duk inda malaman sunna suke a rayuwar Najeriya, wallahi abin a musu ta'aziyya ne da Ahlus Sunna akan mutuwar wannan bawan Allah. Allah ya gafarta mai, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa mutuwa ta zama mai hutu da shi da sauran magabatanmu cikin iyaye da malamai da 'yan uwa da dukkanin sauran musulmai. Allah ya sa mu ma mu gama lafiya. Allah kuma ya sa a sake sanya wani sarki a ƙasar dutse wanda zai zama mai irin wannan hali na kirki da halin alkhairi irinsa, da kuma sauran yankuna da masarautuna na arewacin Najeriya. Allah ya sa duk Ahlus Sunna su mamaye su, waɗanda su zama asalin jama'a ɗan hodiyo kenan. Za mu saurara a nan duk da ɗan sauran lokaci, saboda kar mu kutsa cikin wato kadiyar ta zama cewa kuma mun tsaya kikikaka a tsakankaninta insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.